Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. A yau Talata, 3 ga watan Nuwambar shekara ta 2020, wanda yanzu haka miliyoyin Amurkawa suka fita rumfunan zabe don kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasar da wasu 'yan majalisu. Masu sauraro, a yau sai ku kasance da mu don samun labarai da dumudumunsu akan yadda zaben ke gudana. Kuma za ku iya ziyartar shafukan mu na Facebook, Twitter da Instagram don samun labaran abubuwan da ke gudana a duk fadin kasar kai tsaye. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu, muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara da kanin labarai.
To Yusuf, shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargadi kan yuwar fuskantar tashin hankula na bayan zabe idan aka ci gaba da kirga ƙurƙu bayan wa'adi. Jami'ai a ƙasar Australia sun ce mutumin nan da ya kai harin ta'addanci a birnin Vienna har ya halaka mutane uku mai ra'ayin ISIS ne. Sannan ga dukkan alamu, shugaban ƙasar Ivory Coast Alassane Ouattara na gab da samun wa'adi na uku cikin matukar takaddama da barazana daga 'yan adawa.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. Sanin kowa ne cewar Amurkawa a duk fadin kasar kan fita a duk ranar 3 ga watan Nuwamba bayan shekaru 4 don zaben sabon shugaban kasa. A wannan ranar ta yau, shirin namu Kacho Kam zai mai da hankali ne akan yadda zaben ke gudana, wanda muka jiyo ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da zaben da kuma yadda yake gudana. Daga bisani, muna tafe da shirin noma tushen arziki, wanda Muhammad Hafiz Baballe zai shigo don ya gabatar muna. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A ranar kamfe ɗinsa ta ƙarshe, shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargaɗi kan yuwar fuskantar tashin hankula na bayan zaɓe, saboda yanke shawarar da kotun ƙolin ƙasar ta yi ta amincewa da ci gaba da kirga ƙuri'u har bayan wa'adi a jihar Pennsylvania mai muhimmanci wurin cin zaɓe. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a dai na nuna cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ya ɗanɗara shi a jihar, inda ake ganin ƙuri'un da aka kada ta hanyar tura wasiƙu waɗanda ake ganin galibi na magoya bayan Biden ne. Idan aka kada ƙuri'ar ta yau Talata, to ba za a iya kirga waɗanda aka tura ta hanyar wasiƙu ɗin ba har na tsawon kwanaki. A tsakanin gangamin da yayi a birnin Travis na jihar Michigan da birnin Kenosha na jihar Wisconsin, Trump ya tura saƙon Twitter mai cewa ƙarin wa'adin kirga ƙuri'u a jihohi irin Pennsylvania a tabakinsa zai janyo yawaitar coge da kuma magudin da ba za a iya bankaɗowa ba, ta yadda ma zai iya lahani ga tsarin dokokinmu, zai kuma iya janyo rigingimu kan tituna, dole a ɗau mataki. Da aka tambayi ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden ko me zai ce game da gargaɗin da Trump ya yi, sai ya ce ba zan mai da martani kan duk wani abin da ya ce ba kafin ya shiga jirgi don dawowa gidansa a Delaware. Ya ƙara da cewa, ina fatan a yi zaɓe na dalla-dalla cikin kwanciyar hankali kuma mai cike da masu kaɗa ƙuri'a. Jami'ai a ƙasar Australia sun faɗi yau ɗinnan Talata cewa mutumin nan da ya kai hari a birnin Vienna na ƙasar ta Australia, har mutane aƙalla 3 suka mutu, 15 kuma suka samu raunuka, wani mai goyon bayan ƙungiyar ISIS ne. Mun fuskanci hari da daren jiya aƙalla daga wani ɗan ta'adda, abinda ministan cikin gida Kalli Hamma ya gaya ma manema labarai kenan. Ya ce maharin na ɗauke da bindiga irin ta yaƙi, yana kuma saye da rigar ƙunar baƙin wake ta bogi. 'Yan sanda sun harbe mutumin har lahira, kuma na Hamma ya ce an ci gaba da farautar duk wani mai hannu cikin lamarin zuwa yau ɗinnan Talata. Ya ƙara da cewa a halin yanzu ba za mu iya kauda yuwar kasancewar wasu ƙarin maharan ba. Shi ya sa ma muke bincikar yanayin wurin da maharin ya fito da kuma ɗaukacin birnin Vienna don mu tabbatar mahari ɗaya ne ko biyu kawai. Shugaban ƙasar Ivory Coast Alassane Ouattara na gab da samun wa'adi na uku mai cike da takaddama ganin cewa yana kan gaba bayan da aka kidaya sama da rabin kurkun da aka kada a zabe duk da cewa wasu yan takarar adawa biyu sun yi watsi da sahihancin sakamakon wucin gadin manyan yan takarar adawar da tsohon shugaba Henry Konan Bedi da tsohon Prime Minister Pascal Affi N'Guessan sun ce sam ba za su amince da halaccin duk wata nasarar watara ba suna masu ikirarin cewa tun da ma zaben yayi rauni saboda sun yi kiran da a kaurace ma zaben wanda aka yi ranar 31 ga watan Oktoba sun kuma ce sake tsayawa takarar da watara yayi saba ka'ida ne saboda yayi karan tsaye ga kundin tsarin mulkin kasa wanda ya amince shugaban kasa yayi wa'adi bi kawai watara dai yayi watsi da wannan bayanan yana mai cewa wani sabon kundin tsarin mulkin kasa da aka amince da shi a shekara ta 2016 ya bashi damar tsayawa takarar wa'adi na uku bangaren adawar da daren jiya litini yayi shelar kafa kwamitin tsara yadda za a kafa wata gwamnati kishiyar tawatara wadda za ta bullo da wani tsarin zabe na gaskiya a cewar bangaren nan take dai gwamnatin Abrikos bata mai da martani ga shirin na bangaren yan adawa ba
madalla labaran duniya kashi na farko kenan kamun mu je ga labaran duniya kashi na biyu bari mu fara da wannan rahoton kasancewar miliyoyin amurkawa ne a yanzu haka suka fita zuwa rumfunan zabe dan zaben shugaban kasar wanda zai ja ragamar shugabancin kasar na wasu wa'adin shekaru hudu ɗan takarar dai waɗanda suka hada da shugaban kasar mai ci yanzu Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin karawarsa tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden yanzu haka ana iya cewa duniya ta maida hankalinta akan sakamakon zaben jama'a da dama ko a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta akan zaben da kuma hasashen su ga kasar da ma nahiyar ta Afrika daga birnin tarayya Abuja bari mu ji rahoton da wakilin muryar Amurka a fadar shugaban kasa Umar Faruk Musa ya hada muna
Najeriya ta shiga jerin kasashen duniya da ke sa ido akan makomar zaben da za a yi Amurka wanda yan Najeriya da dama suna ganin cewa ba ma a Najeriya kadai ba wannan zaben da za a yi yana da tasiri akan kasashen Afrika baki daya don haka na zagaya cikin birnin Abuja domin tattaunawa da waɗansu masu ruwa da tsaki akan al'amura ko mu'amala ta kasa da kasa domin jin bayanansu akan tasiri ko rashin sa na wannan zabe na Amurka ga yan Najeriya ko kuma Afrika ga dai da tattaunawa ta kasance kamar haka.
Sunana ambassador Adamu Daura. To ra'ayina akan wannan zabe shine na farko wannan zabe ne mai muhimmanci kwarai da gaske ga jama'ar Amurka ko in ce ga kusan duniya baki daya domin an dade ba a yi zabe mai zafi a Amurka ba irin wannan zabe. Shi dai wannan zabe a gani na za a yi shi ne akan muhimman abubuwa kusan guda uku wanda nake ganin har yanzu gwamnatin ga shi shugaba Trump ba ta warware su ba. Na farko akwai wannan annoba da muke ciki ta corona babu shakka mutane za su yi amfani da ita a ɗaya daga cikin ma'aunin yin zabe. Na biyu tattalin arziki na Amurka wanda shi ma yana da ƙarin nasaba da wannan cuta ta corona. Na uku kuma idan mun tuna nan ba da dadewa ba an sha zanga-zanga a Amurka akan wariya da ake gani ana nuna ma masu launin fata musamman waɗanda ba farare ba.
Sunana Suleiman Adamu Danzaki kuma ɗaya daga cikin manyan shugabannin kwadago kuma na maganar da transport da yanzu yana kula da Najeriya da kasashen waje gaba daya. Babban abin ban sha'awa shine ga harkokin America. Ya kamata a ce kasashen mu sun koyi darasi ga irin waɗannan abubuwa. Donald Trump ya zo babu abin da ya dame shi illa magana abin da ya shafi America kawai ba abin da ya shafe shi da kai kuma America kasa ne wadda take tana da game-gamen mutane ko wani na da koda yana America na da wani interest to wannan shine abin da zai sa ya samu jabaya ko kuma ya samu wani matsala game da mutane a duniya baki daya.
To sunana Professor Usman Muhammad ina jami'an Bizni na Abuja. To ra'ayina a America shine yanda muka ga Trump ya zo yayi shekaru hudu ya rarraba kan mutane akan jinsi lallai wannan zabe muna ganin kaman babu shakka za a samu tasiri akan jinsi zuwa jinsi. Babu shakka cikin al'amuran da America take ciki da yanda ake kallanta bai taba faruwa ba shekara 100 da wani abu ko 200 da suka wuce. Wannan shine muke ganin zai yi tasiri a zaben America. Za a samu canji, muke gani gagarumin canji wanda martaban America zai farfado, wasu duniya su dawo suna kallanta da tagomashi amma yanzu ba ta da shi.
Ra'ayoyi kuka ji kenan na wasu 'yan Najeriya akan zaben Amurka da Najeriya da Afirka gaba daya ake sa ido domin irin tasirin da zai iya yi akan makomar wanda ya ci zaben da yadda zai yi mu'amala da kasashen Afirka. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Sauraro kada dai kumanta kuna iya sauraron mu kai tsaye ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar gizo wato Facebook, Twitter da Instagram ko kuma shafin mu na voahausa.com. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, kasuwannin hannayen jarin Asiya sun sake cillawa sama a rana ta biyu a jere zuwa yau dinnan Talata. Yan sa'o'i gabanin masu zabi a Amurka su fara kadawa a babbar ranar zaben shugaban kasar ta Amurka. Kasuwar Nike ta Tokyo ta tashi da karin kashi 1.3 cikin 100. Kasuwar S&P ta Sydney kuma ta yi sama ne da kashi 1.9 cikin 100. Shanghai Composite ta mike da kashi 1.4 cikin 100. Ita kuma Kospi ta Seoul ta karu ne da kashi 1.8 cikin 100. A yayin da ita kuma TSEC ta tefe ta karu da kashi 1.1 cikin 100. Ita ko Hang Seng ta Hong Kong ta zaburo ne da kashi 2.1 cikin 100 zuwa lokacin hada-hadar yamma, a yayin da kuma ita Sensex ta Mumbai ta mike da kashi 1.3 cikin 100. Dukkanin manyan kasuwannin hannayen jarin Amurka sun nuna alamar shigowa da kafar dama, mai nuna alamar za su dora kan irin karuwar da suka samu jiya Litini. Kasar Nicaragua na shirin fuskantar mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin ETA. Cibiyar nazarin manyan guguwa ta Amurka ta ce wannan mahaukaciyar guguwar, wadda ka iya barnar gaske, na iya jira a yau dinnan Talata da iska mai gudun kilomita 248 cikin sa'a guda. Dubban mutane sun fara tsirewa daga yankunan gaɓuɓɓun kasar Nicaragua, inda aka yi gargaɗin fuskantar mahaukaciyar guguwa kama daga kan iyakar kasashen Honduras da Nicaragua din zuwa San Diego Surfi. Mahaukaciyar guguwar na wani wuri ne mai nisan kilomita 75 gabas da Puerto Cabezas na kasar ta Nicaragua. Masu hasashen yanayi sun yi gargaɗin yiwuwar fuskantar ambaliyar ruwa da kuma gocewar laka, musamman ma a yankin tsakiya da kuma arewacin kasar ta Nicaragua da akasarin kasar Honduras.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga labaran duniya sai mu je ga rahotonmu na gaba. Daga birnin tarayya Abuja, bari mu leƙa jihar Katsina, inda shi ma abokin aikinmu Sani Shu'aibu Manumfashi ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan ƙasar akan zaben Amurka da ke gudana yanzu haka.
To a nan Najeriya na zanta da masu bibiyar siyasa Amurka daga farkon ta har zuwa ƙarshe, kuma akasarinsu sun yaba da yadda komai ke gudana har zuwa yanzu da ake kada ƙuri'a.
Sunana Dr. Awal Abdullahi Aliyu. Tsarin siyasar Amurka kamar da duniya suka sani, tsarin siyasa shi wanda suke mai ban sha'awa dai ta saboda tsari ne shi wanda suka cin iko. Ba kamar mu a Najeriya da sauran wasu ƙasashe ba. Amurka an ɗauki siyasa wata hanya ce na ceto al'umma da suka fada a cikin halin ha'ula'i ko kuma aka fuskanci a kowace matsaloli domin magance su. Yan takara ne guda biyu masu bambancin jam'iyya da kuma bambancin aƙida kamar yadda jam'iyyarsu ta tsara musu. A Amurka suna duba tsari ne cancanta da irin gudunmuwar da ka bayar a baya da wadda kake bayarwa yanzu da kuma tunanin da ake irin gudunmuwar da za ka iya bayarwa a nan gaba idan sun baka da zama shugaban ƙasa. Idan ka dubi Democrat da su Republican, wato ka dubi Trump da kuma shi Biden, za ka tada cewa tsarin yakin neman zabensu a tsaftace yake, in ba wannan karan ne har na ga ana cece kuce a kan titin neman zaben da ake yi. Tsarin campaign na Amurka tsari ne mai tsafta wanda shike kowa yana yin shi bisa ga aƙida da ƙauna da san da yake wa jam'iyya ko kuma ɗan takara. ita tsarin demokradiyyar Amerika ta dogara ne kaccu kam musamman zaben shugaban kasa ga wannan abin da Amerika yake kira electoral college. Zaka tabbata cewa ba lalle ne yawan kuri'u da yake zamantowa hujjar da mutum zai iya zama shugaban kasa Amerika wai dan yana da yawan kuri'u ba. A sai dai electoral college na jihohi su bayan zaɓuɓɓuka da al'umma za su fito su yi shawarar su ce take ba da daman wane ne ya ci zaɓe a wace jiha. Sannan waɗannan kuma ƙarshen su ne suke yanke shawara ko kuma hukuncin wane ne ma zai zama shugaban ƙasar Amerika. Siyasar Amerika wato siyasa ne bisa da aƙida da kuma tsare-tsare da gwamnatin ko mai ƙoƙarin ya zama shugaban gwamnati a Amerika zai kawo. Sukan kula da waɗannan abubuwan wajen zaɓen wane ne ya cancanci ya zama shugaban ƙasa.
Shikau Dr. Garba Shehu Murtazo cewa ya
kada mu manta ita demokaradiyyar ƙasar Amurka tsohuwar demokaradiyya ce, kusan ita ce demokaradiyyar da ta fi kusan tsufa duka a faɗin duniya tunda sun shafe fiye da shekara 200 suna mulkin demokaradiyya, kuma ko sakan guda ba a taɓa samu ba wanda ba su cikin mulkin demokaradiyya. Saboda ci gabansu ta hanyar demokaradiyya da mulkin siyasa ce sanya komi yake tafiya a tsaftace. Kuma abun ban mamaki shine tun kafin lokacin ranar zabe da aka sanya 3 ga wannan wata na 11 na Nuwamba, kamar yadda nace ina bin al'amuran zabubbuka, kusan miliyan 90 na al'ummar Amerika sun riga sun kada zabubbukan su kafin wannan rana yau da ake kada zabe ran da aka sanya rana za a yi wannan zabe. To kaga ci gaba ne. Fata na irin mu kasashen mu dake tasowa yanzu muke koyon mulkin demokradiyya, kuma muke koyo da ita ƙasar Amerikan tunda mulkin demokradiyyar mu na Najeriya iri ɗaya ne da na Amerika. Muke fatan cewa mu ma Allah ya kai mu ga samun irin wannan nasara mu ci gaba mu ma a mulkin demokradiyya. Abun ban mamaki gashi duk an yi campaign lahiya, ba inda za ka ji an ce an sare wani ko an buge wani ko an kama wani. Ko ba magana magudin zaɓe ba za ka ji an ce wani ya sace akwati ba, to ina ma za ka iya sace akwati ma a Amerika. Ita demokaradiyyar su tana birge kowa a duniya.
Kallo ya koma sama. Sanisha Malafashi, murai Amurka daga Katsina a Najeriya.
Idan muka leƙa kudancin Najeriya kuwa, su ma al'ummar yankin na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da kuma irin fatar da suke da shi a game da wannan zaɓe na Amurka. Ga Lamido Abubakar daga yankin.
My name is Innocent Akilo. I'm from Rivers State, U.S. election. For me, I say that Trump will carry the day. We are supporting Trump.
Wannan yana cewa ne sunana Innocent Akilo, kuma ni dan jihar Rivers ne. Yace ra'ayina akan zaben kasar Amurka dake gudana a halin yanzu shine dama ko na lokaci ina goyon bayan Donald Trump. Saboda haka ina matukar son ya sake zama sabon shugaban Amurka a karo na biyu, kuma bani da wata taba ba.
The gap is too much. Nigerian election is still in advance.
Zaben Najeriya da Amurka akwai matukar bambanci, domin zaben Najeriya na cike da magudi da tashe-tashen hankula. Sannan kuma Amurka tuni suka ci gaba saboda amfani da fasahar zamani. Shi ma wani dake da suna Dick Saroni yace,
"Their own election, I learned that election is very free and fair."
Yana cewa ne na fahimci cewa zaben Amurka da ake gudanarwa a halin yanzu yana gudana cikin kwanciyar hankali da kuma adalci. Gaskiya kuma akwai ci gaba sosai a zaben na ƙasar ta Amurka, saboda babu tashe-tashen hankula da takura. Ana ba mutum damarsa ya gudanar da zaben da yake so, ba kamar Najeriya ba inda babu kayan aikin zaɓe masu inganci, ga kuma satar akwatunan zaɓe da tashe-tashen hankula.
No, this come go too much in that side because everything is computerized.
Wannan dake da suna Bari Bulu Apo yace,
"I can't compare them, my brother. I will not lie to you because American election is just an open election, free and fair."
Yana cewa ne a gaskiya ba zan maka ƙarya ba, ra'ayina shine zaben Amurka da ake gudanarwa a halin yanzu zabe ne da a bayyane take, komai yana tafiya yadda ya kamata, ba irin zaben Najeriya ba dake cike da matsaloli da tashe-tashen hankula yayin zabubbuka. Shi kuwa wani dake da suna Mark Elenu yace,
"Yes, my name is Mark Elenu. It will allow free and fair election in America.
Yace ra'ayina dangane da zaben Amurka dake gudana a halin yanzu shine a gudanar da shi cikin kwanciyar hankali tare da adalci ba tare da aiwatar da magudi ba domin tabbatar da wanda zai zama sabon shugaban kasar ta Amurka.
Biden had a lot of support. It's possible he can win the election.
Dangane da yan takarar na shugabancin kasar ta Amurka, na san Joe Biden yana da magoya baya da dama a kasar ta Amurka kuma yana tsammanin zai lashe wannan zabe na kujerar shugabancin kasar ta Amurka. Na san kuma Donald Trump zai iya yin komai domin ganin ya ci nasara a wannan zaben. To amma kuma daga ƙarshe sakamakon zaben shine zai nuna wanda ya samu nasara a zaben na Amurka.
Trump is another person is that they want to do everything within his power to ensure that doesn't lose it.
Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Masu sauraro kada dai ku manta waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
jama'a assalamu alaikum. Barkan mu da warhaka. Barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da gwamnatin Najeriya ta maida hankali kan yadda za a bunkasa noman tumatir a duk faɗin ƙasar, yadda za a daina shigo da kowane irin tumatir, babban bankin Najeriya da haɗin gwiwar kamfanin tumatir na Dangote sun kaddamar da wani shirin bada bashi ga manoman tumatir. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da manajan darakta na kamfanin tumatir na Dangote da ke Kadawa a jihar Kano, wanda ya mana ƙarin bayani kan shirin da suka kaddamar na tallafawa manoman tumatir. Mahmud Gareka.
Cikin suna Abdulkarim Kaita, MD Dangote Tomato Factory a Kadawa, Kano State.
Yau ka ce za ku kaddamar da rabon E na ga manoma da ke samun ku da wannan tumatir. Ya tsari yake?
To tsarin shine ana so a gaya za a bunkasa noman tumatir a ƙasar nan gabaki ɗaya, yanda za a daina shigo da kowane irin tumatir a sannan. To a dalilin haka ne muka kafa wannan masana'antar, don in manoma sun noma tumatir maimakon a bar su da shi ba kasuwar da za su kai, mu za mu ansa, za mu saya da daraja daga wajensu mu sarrafa shi. To sai muka lura da cewa manoman nan noman tumatirin da suke yi bai ba su sashen tumatir da za su samu amfani ingantacce. To sai muka ce to bari mu za mu shigo da ingantaccen iri wanda zai linka abinda suke samu da irin da suke amfani da shi. To a dalilin wannan ne muka kafa wannan greenhouse da ake renon iri, irin nan da za a rena a nan mai inganci ne kuma zai ba su ton 40 a kan kowace hektar. Karanci kenan, da in sun irin nasu da suke amfani da shi bai wuce ton 10 a hektar. So wannan zai mutum zai iya samun ton 40 ko 70 ko sama da haka, har 100 da wani abu ana samu. So shi yasa su gwamnatin tarayya ta hannun bankin Najeriya suka ce to za su CBN za su tallaba mu manoma su ba su bashi, mu murene iri su za su biya a ba manoma. Su kuma manoma in sun yi tumatir yayi za su kawo mana mu kuma mu saya mu biya su. To da wannan kudin da za mu biya su shi kuma za su biya bashin da banki ta bada.
Kamar idan na fahimce ka, wannan iri da za ku bayar manoma yana daga cikin bangaren bashi da shi bankin CBN ya bayarwa manoma kenan?
Yana ciki. Kwarai kuwa, don abinda CBN ta ba manoma ta ba su duk kudin aikin gona da taki da noma da komi da kudin wannan iri da za mu bada. Saboda haka duk wannan za a ba manomi.
To idan me ya shigo da ku tunda ku masu saya ne, misali me yasa ita hukumar bankin CBN bata ba wa manoman shi wancan iri kai tsaye ba, misali kuka shigo zancen ba da iri, me hikimar hakan?
To hikimar shi ne kamar yadda na faɗi dazu, shi tumatirin da ake sarrafa a ma'aikata irin wannan daban yake da irin wanda manoma suke shukawa, kuma yana da tsada, saboda haka renon shi kuma yana bukatar wasu abubuwa wanda ba za ka iya yin su a waje ba sai a cikin greenhouse. So shi yasa dole sai wanda ke da
irin gonan nan ta musamman da ake renon iri.
Ta renon iri. To shi yasa shi wannan irin nan ake renon shi. Shi yasa ba za ka ba manomi irin ba ya je ya shuka da kanshi, sai ka rene shi
ka
shuka ya fito yawwa. Yanda manomi kawai
da ya balaga kai wani mizani.
Ya balaga mun ka shuka bai wuce sati uku ya balaga, sai a cire shi sai a kai shi gona a dasa. To in ka dasa wannan ka tabbatar cewa ka dasa ingantaccen iri, ba zai mutu ba, ba za ka yi asara ba, ga kuma irin yabanyar da za ka samu. So kaga wannan manomi bai da wani fargaba, kuma in ya yi ga inda zai kawo a biya shi kudin shi take.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban tattaunawar da zuwa madadin bakon namu Abdulkarim Kaita da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari, sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla a gaida Muhammad Hafiz. Yanzu bar mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar sakon email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aliyu Usman Takalafiya, magajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa a reshen jihar Kebbi, inda ya ce, to ku tabbata da rijiya ta bada ruwa, guga ce ta hanawa talakawan tarayyar Najeriya morewan kayan da gwamnatin tarayyar ta bayar na rage raɗaɗin cutar corona a ƙarƙashin kulawar ministan jinƙai da tallafawa al'umma, wato Sadiya Umar Faruk. Nufina shi ne masu zargin gwamnatin tarayya da wannan minista cewa su ne suka hana ruwa gudu game da kayan tallafin rage raɗaɗin cutar corona, su yi wa gwamnati da wannan minista adalci cewa ba su ne masu laifi ba game da wannan matsalar. Masu laifi su ne gwamnoni da aka bai wa wannan tallafi, amma saboda rashin imani da tsoro waɗannan gwamnoni suka kirbawa. To sai kuma sakonmu na ƙarshe daga Aminu Adamu Mallam Maduri, Radio Dakwat Dinari da Umar Baban Yaya Sabon Gida dukansu a jihar Jigawa, su kuma cewa suka yi, don Allah ku ba mu dama mu kira ga gwamnatin ƙasarmu Najeriya da ya kamata ta yi watsi da buƙatar da kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiyamila ya shigar na ba wa jihar Lagos wasu makudan kuɗaɗe domin gyara wuraren da masu zanga-zanga suka lalata, tunda matasan jihar su ne suka yi sai su yi amfani da kuɗin jiharsu su gyara, ba kuɗin ƙasa ba. Don haka ya zama darasi ga masu irin wannan mummunar ɗabi'a. To madalla, mun kuma gode da saƙonnin naku, ku ci gaba da aiko mana da saƙonni.
Sauraro, a nan zamu jalin zamin shirin namu, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na anjima karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar Kamaru karfe 8 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahotannin, inda za mu ci gaba da kawo muku rahotanni da suka shafi zaben Amurka. Za kuma ku iya ziyartar shafinmu na Facebook, watan VOA Hausa Facebook, dan kallon yadda ake gudanar da zaben Amurka kai tsaye. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. sai wadda ta daidaita mana sautin shirin, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin Yau da Gobe. Bis salam.